إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن تلاتة شرند أكو قوات الربيع الآخر هجرة من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 8 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 6 cikin lissafin darussa na littafin Ishratun Nisa wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali an-Nasa'i al-Imam an-Nasa'i صاحب السنن الكبرى والمجتبى وندير شيكات 303 باي هجر منزل الله صلى الله عليه واله وسلم لتاف عشه النساء yana bamu hadisai ne daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke bayani akan tsare-tsaren zamantakewar aure kamar yadda aka ruwaito daga tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gidansa da karantarsa Allah ya saka mai Imam an-Nasa'i da al-Khairi zamu tashi inda mallam yace babul ghaira babun da ke bayani akan mas'alolin da suka shafi kishi zamu zo mu ƙara tattaunawa a gaba insha Allah akan wasu abubuwa da ke da alaka da shi kishi din amma dai anan yana magana akan irin kishi da aka san yana faruwa bainar dara'ir tsakanin mata waɗanda suke da tarayya akan auren namiji guda wanda ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u wanda Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam akai kuma kamar yadda muka sani duk dabi'a a cikin ta akwai abin yabo ko kuma abin da zai iya zama abin zargi duk abin da yake dabi'a aslan ba a gargin mutane akan shi sai idan sun wuce haddin shari'a alal misali jin yunwa da jin bacci da jin fushi da jin farin ciki da damuwa ko natsuwa ko makamanta wanda a dabi'ance dan adam bai rabuwa da su hasadi ma su suka mai da shi abin da yake cewa dan adam din wannan abun aslan ba a zargin mutane game da a ce mutun ya ji yunwa a ji haushin shi ko a aibata shi ko an ga yana cin abinci a ga bai kyauta ba amma idan ya ci abinci fiye da kima zai zama abin zargi a shari'a haka in ya yunwatar da kanshi fiye da kima zai iya zama abin zargi a shari'a shi sa shari'a ta hana wusali misali azumin sabu zarci saboda yunwatar da kai ne fiye da abin da shari'a ta yadda to haka shi ma kishi akwai kamar yadda zamu ji hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda Allah yake so a cikin kishi akwai wanda Allah baya so wanda Allah yake so shine abin da ya dace da shari'a abin da ya dace da kare wato mutuncin abokin zama ko mutuncin dangi ko ƴan uwa abin da kuma ake zargi shine wanda ya saba haka a takaicen takaitawa al-Imam an-Nasa'i yake cewa akhbarana Muhammad ibn al-Musanna qala hadathana Khalid qala hadathana Humayd قال قال انس كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند احدى امهات المؤمنين فارسلت اخرى بقصعه فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعه فانكسرت فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم احداهما الى الاخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت امكم كلوا فاكلوا فأمر حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فضف القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها الإمام النسائي يا كربو أن حديثي ده جمال محمد ابن المثنى الأنبري كنم وانا ايكي ولك بيدا الزمن أبو موسى الزمن وانا مالا بينا ده جسكير جامل الجماعة يا رسيكات الريبيو ده خمسين ده بيباهي جرم وزع الله صلى الله عليه وسلم shi kuma yace daga Khalid ibn al-Harith Abu Usman al-Hujaymi kenan rasulullahi shekara 186 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma rijalul jama'a wannan isnadi ne ala sahihun ala shart ash-shaykhain sai kuma daga Humayd ibn Tayrawi kenan Humayd ibn Abi Humayd wanda ake cewa Humayd ibn Qawi shine wannan wanda ya mutu shekara 142 a cikin sallah wa huwa qa'imun musalli ya fadi ya mutu babban wali shi kuma daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Anas dan Malik wannan babban sahabi daga cikin boyi boyin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawan ƴaƴa da albarka dinnan ya rusu a shekara ta 94 bayan ya makanci bayan ya haifi yaya sama da 200 bayan ya bar tarin arziki da yaya da dukiyoyi da jikoki ana shahararren sabini ya daga cikin as-saba al-mukthiruna min ar-riwat annabi ya mishi addu'a ya mama haifiyarsa ya ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa hidima shekara 10 manzo Allah bai taba mishi fada ko ya kyare shi ba shi kuma bai taba yin abin da za a ce Allah wadare ba yaro ne mai kirki da hankali ya koyi ya gaji kirki da tarbiya a gidansu kuma ya zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisi da dama to shine Anas yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam inda ihda ummahatil mu'minin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana daikin wata daga cikin uwayen mu'minai daga cikin matan shi kenan sune ummahatul mu'minin kamar yadda Qur'ani ya kiraye su wa azwajuhu ummahatuhu wannan Anas ya koyi sunan wace ce a cikin riwaya amma an sani daga wasu riwayoyi da suka tabbata cewa Aisha ce radiyallahu anha fa arsalat ukhra biqas'ati sai daya wata kuma uwar mu'minan ta aiko da wani qas'a kuma a ce wani plate ko kwano ko akushi ta aiko da abinci fi haqa amu a ciki akwai abinci wasu riwayoyi sun da cewa abincin sarid ne tare da gurasa ita kuma wannan ita ce ummu salama bisa wannan riwaya duk da yake irin wannan qissa akwai ta ma game da Hafsa kamar da Ibn Abi Shayba ruwaito da Ibn Majah da isnadi tabbatacce ita ma Hafsa ta taba aiko da abinci ga Maiki sallallahu alaihi wasallama alhalin yana dakin ainihin wato ita Aisha ila yau abin da ya faru a wancan karan sai Aisha ta aika wata jariya tace mata in kin je ki buje kwanan ya fashi ta aika da wata mai aiki a dakin take nan ko ai goyinta ko mai mata reno za a ce kenan kuma kamar haka ko mai shara sai ta tura ta ce dan kin je ki kama kwanan ki buge shi to an yi wannan a wata kissa can daban sannan kuma akwai riwaya wadda ta tabbata ba ko kuma wahami ne wani mai riwaya da ya ce Zainabu ce bintu Jahsh wanda ya tabbata shine ummu salama sannan kuma akwai kissa ta Safiya ita ma wanda zamu zo mu jinta ma wanda Aisha take yabanta akan cewa ban san wata mata da take ta iya abinci ba so abin da yake nuni zuwa ga haka shine kamar ka ce ko dai zama su ma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin karabkar masu aikawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar aikin Aisha sun sallama kenan ko dayan biyun gama wannan abin fasara mai kyau haka zaka ce ko kuma tsabaragen neman tashin ne ko ka kaddara yanzu miji yana daikin Aisha sai wata daban daga cikin matan shi a ce sunanta Hafsa ko Ruqayya ko Maryam ko Jamila ko Firdaus ita kuma sai ta dauki abinci sai ta bata ce a kai can dakin a ranar girkin waccan sai ki dauko abinci ko ki turo kanwaki ko mai aikin gidanku ko boyboyi ki ce ke ma ga naki abincin na kawo mai gidan zai iya zama kyakkyawan manufa ce amma zai wuya a fassara ta haka ba karamin mutum ne zurfin tunani za a samu ya ma wannan abin fassara mai kyau ba cewa a gidan nawa a ɗakin nawa miji yana wajena ke kuma ki aiko mai da abinci tunanin yadda zaki infial idan ki ci to ta yiwu wannan fassara mai kyau kenan su ma sun shiga cikin tawagan masu aikowar manzo sallallahu alaihi wasallam kyauta alhalin yana gurin Aisha ko kuma wannan kokarin wani neman point ne da neman shiga da neman cutar da wata abokiyar zama yana iya yiwuwa a bisa dabi'ar kiyamar suka aiko da wannan kwano shikenan da Aisha ta ga wannan abu fa darabat yadar rasuli sai ta buge hannun manzan anan ar-rasul ba annabi ake nufi sallallahu alaihi wasallam ar-rasul dan saqon kuma gani nan da ma'anar shi literal dan saqon da aka turo sai ta buge hannunsa abincin ya zubi fasaqata bil qas'a sai wannan kwano ya fadi fan kasarat tangaran kawai sai fashi fa akhadha annabi sallallahu alaihi wasallam al-kisratayn sai annabi ya mai dauke bangaren guda biyu ya zama kisra da kisra wato kamar a ce damage kenan ko broken glasses din sannan sai ya ce fa dhamma ihdahuma ila al-ukhra ya hada su ya mai da su ya hade wuri guda faja'ala yajma'u baina fa'atiha ta'ama ya dinga tattaro abincin a zahiri abincin bai zube ya inda zai lalace ba ko kuma ba mai lalacewa bane dan akwai abincin da ko ya zube a kasa za a iya kwashewa wataƙila bayi da maiƙo ko bayi da datti ko makamancin haka ko wurin mai kyau ne sai ya ce da ita ya ce da su da suke wurin sa'ar su dan Malik masu riwaya da sauransu ya ce musu gharat ummukum mahaifiyarku tayi kishi wannan wato kokarin nema mata uzuri dan ka a gaba ta kyautawa domin abin da tayi wani abu ne da duk wanda ya gani yandaish zai fara mamaki wannan matan lafiyar ta lokuwa kanta daya aiko da mijin ta kyauta kawai ta sa hannu ta buge wani rashin tunani ne wannan to kada wannan tane ya shiga cikin kwakwalen sai ya ce gharat ummukum sai ya musu fasara ya ce ai kishi ne ma'ana kishi irin wannan abun a bata uzuri ne domin an tabo ta ne sannan anan da aka ce ummukum ma'anar da malamai suka hada akai in banda wani malami guda daya da ya bude yace ai ana nufin ummukum anan ana nufin matar annabi Ibrahim Sara wato kuma yana cewa ne wannan kishin da Aisha ta yi ai wata mata ta bai wata babban mace ta mun gani amma fasara ce bai idiya duk da yake tana yin daukan haka wato ba kan ta faro ba kar ku damu dan wannan babban mace Aisha ta yi wannan kishin ai ba kan ta faro ba to amma dai yafi kusa da a ce ma'anar da mafi malumai suka fara kai suka tawa kai shine gharat ummukum mahaifiyarku Aisha wato mahaifiyarku uwar mu'minai Aisha ta shiga cikin matsala ta kishi to ku ba ta uzuri me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma Aisha wani hukunci ba ya kamata ya hukunta ta Allah akali yace wani irin rashin tunani ne wannan ko wani irin fushi ne wannan kamar yadda a can wani waje da tace ban san abin da ka gani a gun yar gajeren nan ba kai shi ma kishi ne ko amma ya mata fada yace wannan kin yi magana da inda za a so mata a cikin ruwan teku sai ta mai da shi kamar ruwan kwata saboda muninta haka yace ma Hafsa ita ma da tace ban san abin da ka gani a gun wannan ba yahudiyar ba tana ishara zuwa ga Safiya tunda babanta babban bai hude ne sai yace ki ce Allah ya gafarta miki kin yi zinubi to me yasa anan bai mata magana ba ya bata aka ce na farko saboda da gaskiya ita aka tsokana ɗakin ta aka zo sannan kuma wannan yanzu abin da ta yi shi taimawa abincin ya riga ya zama nashi ya mallakai shi ko mutum ne mai hakuri da kauda kai amma kwana da aka kawo abincin ba nashi bane da aka yi ce a biya sannan kuma a can da ta ci mutuncin waccan da magana to akwai zunubin wannan aikin in manzo Allah sai bai magana ba shikenan sai ya zama shari'a ta yadda kenan kina iya ga wa kishi yake mummunar magana da ta zama a ciki akwai cin fuska ko cin nama ko lalata halitta ta ko dangin ta ko asalinta so sannan kuma ya tabbata cewa a tarihance ya tabbata cewa waɗannan kwanukan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine ya kawo musu kwanukan amfanin gida suke amfani da shi dan haka wanda aka kawo daga wancan ɗakin nashi ne amma ya riga ya baiwa mai wancan ɗakin wannan ma kuma nashi ne ya riga ya baiwa mai wannan ɗakin zaka sai aka canza wanda ta fasa na wata sai aka ba ta fasashe sai aka dauki mai kyau aka ba wata sai aka samu ka'ida amma cewa wanda duk ya lalata abun wani fa alaihi damanu wa yamliku al mafsud aw al fasid duk wanda ya lalata abun wani to zai biya sana abin da ya sauna wata lalatacce ya zama rashi yes idan ka kada kaza wani da gangan ka buge ta ta mutu to wannan da ta mutun ta zama taka aka yi dauka da abin da garawa ka je ka da ita sai ka biya kudin ta ko to haka nan malamai suke magana akan shin zaka biya da irin abin ne ko zaka biya da kimar sa idan akwai irin sa abu ne mai samuwa sai ka biya da irin shi kamar yadda aka biya da kwanan ta zaka yi gaje dakin kishiya kika fasa irin tibun nan da bango ya yake ci mishi plasma ko smart tv kika je kika fushi kika buga mishi wata tabar yayi fashe sai a kira masu cire tv sai su warware dakin kishi sai su manna mata ke kun sai a baki wannan mai damage yau wancin gara maki kai mai yankwankwan su baki 5000 ya zama scrap in kin gara maki aje shi ki ta kallo kina tunawa kina yi istighfari ke kin ci 60,000 kenan ko to wannan shine kaida da malamai suka cire game da wannan cewa wannan kuma yana nuni zuwa ga adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jibril ne da yake kauna Aisha amma bai da tayi zalunci ya kyale ta ba zaka yace sai ta biya yace fakufa akalu suka ci fa amara hatta ja'at bi safatiha allati fi baita fadafa alqas'ata as-sayya ila ar-rasul ya mika wannan dan sako wata rakal maksurata fi baitin lati kasarata wannan da ta fasa aka bar fasashiya a gidanta wannan yana nuni zuwa ga halascin akai wa miji abinci a ɗakin da ba nan zai kwana ba a inda ba ne yake da nauba ba zaki ya kai mishi wani abu da ke ga kin dafa kika san yana so kin san ya saba da shan hura ko yana son cin alale ko kuma an kawo miki kima wani dan farfesu daga gidan wata kanwaki da ta haihu irin naman kan nan misali kike ci to akai baban Maryam ya dan ƙara ko dan wani abu na annashuwa haka babu laifi akai wani daki amma ba ki sani yinkin kai to zaki samu wani sakamako da baki a tsammani shine kamar abin da ya faru a nan ko ba haka ba za a iya samu wani sakamako wanda ba shi kike tsammani ba za a yi miki asarar kwano za a iya fitowa a yi damba da ke sauransu na ɗaya kenan na biyu kuma ya halasta kenan mutum ya hulɗa da wata mace wadda ba a ɗakin ta yake ba hulɗar da bata zama ta da matsala ba domin in zai yi a yi kuma saƙo a shi zai shi ma ya aika zai yi magana da ita zai yi kira ta ɗakin da yake ɗin ya ce ki zo mu magana sannan kuma yana halascin mutum alƙali ya hukunci da abin da ya bayyana gare shi ba tare da ya tuntuɓi kowa ba domin annabi anan kawai abin da ya gani sai ya hukunci da shi bai tsaya binciken ke me yasa kike kaza ke me yasa kike kaza da sai shari'a ta yi tsayi kawai sai ya hukunci da abin da ya gani da haka malamin islamiyya uba ko uwa kowa ko wanda ya sai wani hukunci dan ya ga wani abu ya faru kai tsaye zai yi hukunci nan da nan ba sai an kawo ƙara ba ko ba sai ya bincike fiye da abin da ya gani ba in ya gamsu da abin da ya gani zai iya yin hukunci akan haka wannan dai yana daga cikin abin da wannan suka fitar sannan kuma inda shi malai kawo mana hadisin adam shine wato adamu mu'akhadatil ghaira ala aslil ghaira ba a kama wanda take da tsananin fushi na kishi akan asalin shi kishin wannan shine asalin malai shafin shi asalin abin da ake cewa kishi idan wata ta yi shi ba za a kama ta da shi ba ba za a kama ta da shi ba sai a batta da abin da take akai na fushi ba za a batta ta wuce abin da shari'a ta yadda ba ko kuma za a kama ta da wannan dan abin da ta yi ba wannan kenan sai al-Imam an-Nasa'i ya ƙara cewa akhbarana Rabi' ibn Sulaiman qala akhbarana Asad ibn Musa qala haddathana Hammad ibn Salama an Thabit an Abi al-Mutawakkil an Ummi Salama أنها تعني أتت بطعام في صفحتها في صفحة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجاءت عائشة مؤتذرة بكساء ومعها فهر ففلكت به الصفحة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلكتي الصفحة ويقول كلوا غارت أمكم مرتين ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وضع صفحة أم سلمة لعائشة وأن إسناد شكما دقى مالا الربيع بن سليمان ببان آل مكتب مام الشافي لنا الربيع بن سليمان المرادي متمن قصر أبن الكنان مصر يا رسول كاتب الربيع سبعين ما يجرم وزال الله صلى الله عليه وسلم يا رسول كاتب الكتب الأربعة وأن wato Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih da Ibn Majah shi kuma daga malam Asad ibn Musa ibn Ibrahim wanda ake cewa Asadus Sunna wannan shine asalin wanda ake walakabi da Asadus Sunna a tarihance Rasulullah shika ta 212 amin 212 bayan Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Abu Dawud da Nasa'i sun fitar da hadisin shi Imam Bukhari yayi istishhadi da shi a wani waje dan mara wata riwaya baya Ibn Hazm ya zake akan shi ke cewa ba ifi ana zargin shi da nasibanci domin banu umayya ne jinin banu umayya ne amma wannan sai da wuta da shi sha nan a wani waje a cikin addu'a fa yake cewa laula musannif la kana khairan lahu yana da dan matsala haka amma dai fil jumla hadisin shi hasanun ne fi shawahidi ko kuma hasanun li nafsi wallahu a'lam to a irin nan kuma babu wata iskaliya domin wannan riwaya ce tabbatacciya shi kuma yace daga Hammad ibn Salama ibn Dinar shine dan uwan Hammad ibn Zaid bin Dirham da muka ambata ran nan wannan shine ibn Salama dan Dinar Hammad ibn Salama ibn Dinar dai daga cikin alamu ulama sunna rasulullah shekara ta 167 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da hadisi a cikin Muslim da al-Arba'a shi ma Bukhari istishhadi dashi na fata kuna rike wannan bayanan daga Thabit ibn Aslam al-Bunani kenan Thabit ibn Aslam al-Bunani rasul sa shekara 127 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga al-Abu al-Mutawakkil shine abun nan kenan Ali ibn Dawud an-Naji shine yake alkunya da Abul Mutawakkil, shi kuma daga matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ummu Salama. To dama Ummu Salama ita tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aureta ta gaya mishi tace wa ana mar'atun ghaira, ni mace ce mai zafin kishi, ba zan iya zama tsakankanin kishi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata babu komai, zan miki addu'a Allah zai cire miki wannan tsananin kishin. Kuma haka aka yi, ta samu ta zauna. Shi sa za ku jima'an bata a baya ita ce shugaban ɗayan jam'iyyar, jam'iyyar da suke adawa da su Aisha da su Hafsa a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Na san galibin kun samu wata lecture da muka taba yi a Kaduna kamar wata ɗaya da wuce kenan, ko mai takin kishi kumallan mata, wanda bata kalla ba ko bata saurara ba, ta iya duba tana nan akan YouTube. Da kin je kin saka sa kishi kumallan mata ko a YouTube ko a Darul Fikri ko a Audio Mark ko a zaki gani ko a Google ko kika saka zaki ya samu lecture sunanta kenan, tana da alaka da wannan karatun kishi kumallan mata a wani anguwa da ake cewa Kurmin Mashi a birnin Kaduna. To a wannan riwaya ita Ummu Salama da kanta take fada take cewa annaha ta'ani atat bi ta'amin fi safatin, tazo da abinci a cikin wani plate, laha natani ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbi, ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna ɗakin Aisha ko kuma a ranan kwanan Aisha. Faja'at Aishatu mu'tazilatun bikisa'i, Aisha tazo tana daure da wani bargo a jikinta, ta jife jikinta da wani bargo mai kauri shine kisa, wama aha fihirun, tana rike da wani katan dutse. Fihir shine kamar dutse, Allah sa kun san dutsen da ake nika da shi irin likan dutse na da, wanda za a yi rikewa ka yana da nauyi amma za a yi rikewa, dutse ne haka kamar rabin marmara misali. Wanda ake ce ma kan kura, wanda ake ciko da shi din nan, ta zo da shi a taruko shi cikin fushi. Fa falakat bihi safha, ta makawa wannan kwanan ko ta fafasa shi. Fa jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah ya hadu abin nan din rubus din baina filqai safha, manyan bangarori guda biyu na wannan faranti da aka fasa, waye kule yana cewa kulu, kuje ku ci, gharat ummukum, mahaifiyarku ta yi fushi marrataini, ya faɗa ka su biyu. Thumma akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama safata Aisha fa ba'atha biha ila ummi salama, sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki kwanan Aisha ya aika wa da ummu salama da shi, yace gashi nan wa ba safata ummi salama li Aisha, ita kuma nata da tafasa, sai ya bawa ainihin wato Aisha din wanda ita tafasa, to tafasa nata kenan. Wannan hadisi shi ma sahihi ne abinna, amma yana cikin Musnad ne na Ibn Abi Shayba da wannan lafazi da Imam Ad-Darimi a cikin sunan dinsa da Abu Ya'la Al-Farra. Wannan ma yana nuni zuwa ga cikon waccan kisa ne da ta faru wadda muka ji a baya, kusan dai duka dai wannan kisa ce ba wata ce daban ba, abinda ta aikata din kamar yadda muka ji abin a bata uzuri ne. Al-Imam Abu Ya'la ya fitar da wata riwaya marfu'iya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da annabi aka ce ya ce al-ghaira mace mai fushi, la tubsiru ila asfalil wadi min a'law, ba ta iya ganin cikin wani rami tana tsaye a bakin ramin saboda idan ta ya riga ya rufe. Da ke sanar da hadisin yana da matsala ko, amma ko wani wanda al-Haythami ya inganta shi a cikin majmu'u zawaid riwaya bazzar, da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha kataba al-ghairata 'ala an-nisa, Allah ya sanya ya kaddara kishi ga mata, faman sabara minhunna, annabi ya ce wanda ta yi hakuri a cikin su kana laha ajru shahidin, tana da ladan shahidi, da zaki kau da kai ki hakura ki ji kuncin sai ki samu ladan shahidi. Al-Allamatu Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, Allah ya gafarta mishi, a wata cikin wani cikin littafin shi na manta ina jin kaman a cikin Ash-Sharh al-Mumti' yake magana, yake cewa nasiha da nake wa mace idan mijinta ya mata abin da ta ji kishi ce ta yi hakuri, yace musamman aka ce an auro wata amarya ki yi hakuri, dan abu ne na kankanin lokaci zai wuce, yace in kika hakuri zaki samu ladan da ake baiwa masu hakuri, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. To amma dai kin san kamar yadda aka ce akwai wahala ko menene aka ce wala in sabartum la huwa khairul lis-sabirin, an ga sai ba ce lil mu'minina ba, saboda ko yake da hakuri ba, amma dai hakuri wani hali ne da zaka iya riyadarsa, zaka iya koyawa kanka hakuri, zaka iya developing it to some extent, ke rage wannan saurin infial din da saurin husuma da tashin tashina. Wata mata tana raka wata wanda za a mutu shi ta hakura ba ta dauki abin da sanani ba ke ki duki ta ziga ta kina cewa baki da hankali ke kin yadda abin nan dinki kokolinki nake cewa ko hanta ko zuciya kare ya dauki wallahi baki da hankali in za ka raki kare shi kina ji kina gani yana wannan abu ta cewa to ni ya zan yi ke kuma kiya ta ziga ta har dai shedan ya zo ya ziga ku ku duka a ji a samu matsala Allah shi kyauta to wannan yana nuni zuwa ga ko dai a lokacin da aka yi wannan kissar ba a riga an fallanta hijabi ba hijab anan da ma'anar zaman gida domin a lafazin shari'a an ce hijab shine abin da mu Hausawa muke cewa kulle kulle irin wannan abin da yake ma iyayenmu da da shine daidai zaman gida kuma mun gani jilbab shine wannan sutura da mata suke sakawa wanda kuma yanzu Hausawa yake ce mishi hijab amma da yaren shari'a sunan shi jilbab yudni alaihi min jalabibihinna shi sa Sheikh Al-Albani ya sanda hadisin littafin shi suna daga hijabil mar'atil muslima zuwa jilbabil mar'atil muslima domin jilbab shine sutura shi kuma hijab shine zaman gida to kafin a ce an musu hijabi ne kenan shi sa Aisha ta fito inda maza suke to te wannan abu ko kuma ya zama kamar yadda wannan hadisin ya faɗa ba ta ganin gabanta idan ta ya riga ya rufe sai take wannan Allah ya kara mata yadda da dokaka da falala wannan malamin Arabiyyu Ibn Sulaiman da muka ambata ya daga cikin malamai mu'ammaruna ya dade a duniya sosai kiza za da yayye be shi an ciya shekara 96 a duniya ya dade sosai yana karantar da sunna shi sai Imam Nasa'i ya riske shi Allah ya gafarta musu gaba daya malam yace akhbarana Muhammad ibn al-Musanna an Abdurrahman an Sufyana an Fulaytin an Jasa binti Dajaja an Aisha qalat ما رأيت سالعة طعام مثل صفية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته فقال إناء بإناء وطعام بطعام وأن رواية ما يرى لك محمد بن المثنى أكساموتا وأن بابا مالني شيكما واتو دقى عبد الرحمن Abdurrahman ibn Mahdi kenan azai Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan al-Ambari sayyidul Huffazi kamar da yake mishi lakabi shi da Yahya ibn Sayyid al-Qattan sune shugabannin malaman hadisi da suka fara magana akan mazaje yar shika ta 198 bayan jirmin zaman sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen karni na biyu kenan cikin watan Juma'adul Thaniya ko Juma'adul Akhira yana ba da labari yake cewa jalastu ko kuma sahibtu malikan hatta mallan na zauna gaban maliku nayi karatu har sai da ya gaji da ni sai da maliku ya gaji da ni yace to ta nan da duniya ya gaji da ni sai na ce mishi Allah ga ta mallan ina ganin ya kamata in koma garin mu na rade ban ga baba ta ba ban ga iyali na ba sai maliku ya ce kai ni wai yace na ma manta sai yace to ni ma da na fito gida na dana manta da iyali na kai zaman ka kawai ci gaba da karatu amma har sai da maliku ya gaji da shi sai kai ba kai wannan hadisin ba ba da kai akai gajiya shi algatu wannan sun kare ji duk wanda zai biya sai ya zo ya dauna a biya shi da kan shi ke cewa sayyidu malikan hatta mallan da haka malamai suke suna da nacin karatu ba irin yanzu bane da kowa ya kusa a ce yayi karatu amma bai da nacin koya amma ya kusa a ce yayi karatu kun ga afatun zamani kenan saboda neman duniya yanzu kowa ya kusa a ce ya zama malami koda bai yi karatu zama malami ba Allah ka yayi mana wannan bala'i الامام عبد الرحمن بن مهدي ده مالك سفيان الثوري بابن مالك شيما ده فليت ابن خليفه كنان الزهري انا تشو كما افلت ابن خليفه الزهري wannan malami sai magana kan shi kulli mafi bima la yadu ila ila tak sannan ta sama da shi ta ma jasra bintu dajaja al-amiriyya ibn hajirin kamar yadda fara cikin takribu ta gine ce maqbulatun ma'ana indal mutaba'a kenan sai in an biyo sawunta tana da hadisi a cikin sunan Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah uku ne suka hadisin ta amma din da ka ganta isnadi wannan isnadi sai an nemi shi mutaba'a shi kadai baya bare kai labari ina fata mun gani duk da yake wannan isnadin akwai da suka inganta shi duba zuwa ga wasu abubuwa da suke da wasu shawahid kamar Imam al-Baihaqi a cikin Usmanul Kabir da wasu su kuma Ibn Hajar ma a cikin Fathul Bari shi ma ya karkata zuwa ga inganta ko hassana riwaya shi ne kissan ta uku da nace muku wanda ta faru ita kuma da Safiya gashi Aisha take cewa ma ra'aitu sani atata'amin mithla Safiya wannan yana nuni zuwa ga adalcin da Aisha take da shi a wajen bada labari duk da ta bada labarin irin rigimar da aka yi ne amma bata ce abincin ma bai da wani dadi abincin ma fa na yan koyo ne abincin ma bai nuna ba ta ce na san ta iya abinci ne ban ga mai ya iya abinci ba irin Safiya ko Safiya kuma bintu Huyay irin dangin su da irin al'adun su babu mamaki dan ta iya abinci domin mutanen su gidan sarauta ne kuma manya ne suna da tarihi mai tsayi wajen iya abinci wajen sanin sirrin duniya gaba da tace ahadat ila nabi sallallahu alaihi wasallama ina an fihi ta'am ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani kwano wanda a cikin shi akwai abinci fa ma malakat nafsi ko fa ma malaktu nafsi ban iya mallakar kaina ba na kasa mallakan fushina na illusion control akan kaina kenan an kasartu na buge kwana fa sa'altu nabi sallallahu alaihi wasallama a wannan riwaya tace to sai daga baya da hankali na dawo jikina na ga cewa gaskiya saboda Allah ban kyauta ba ba haka yake ba kuma zan bata rawana da tsalle sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nace an kafarati ya zan yi na gyara wannan rashin kirkin da nayi fa qala sai annabi yace ina'un bi ina kwan da kika lalata zaki biya da kwano irin shi wa ta'amun bi ta'am abincin da ya lalace shi ma da kin biya Al-Imam Shafi'i da malaman kasar Kufa sun kafa hujja da wannan magana akan cewa duk wanda ya bata wa wani wani abu sawa'un dukiya ce ko dabba ce zai biya irin wannan abu zai biya irin shi sai in babu irin shi ya biya da kimarsa Imam Malik shi kuma ya ce a kima ba a dinga yin kode shi ba za a ce kika kawo irin shi ba za a ce ku je ki siyo mata handset irin wannan ki ban kawo mata ba kawai mijin baya nan ne wata kila sai kika ji tana waya da shi a ranar kwanan ki da kike tunanin ko kuma ke kamata ya kira kina zuwa da kike fisge wayar ko kike wurga ta cikin murhu ko kike kwala ta da siminti ko kike wurga ta ta bayan katanga kuma da me kike mata sai a ce wayan nan nawa kike sai da ita ce Samsung ce ko naira 85 to shikenan ka 85 a siyo mata shikenan ko kuma kimar ta yanda aka kasuwa 30 mutu kin kashe 30 ne ki ba za a ce sai kin je kin nemo handset irin ta kin danka mata za a yi kima idan babu irin sa ina fata mun gano to ko sannan kuma akwai abin da kima ba ta yiwa akan shi abin nan wato masal bai yiwa sai dai a kwatanta din kamar yanzu abinci din ba dole bane a iya samun irin shi keke da keke in ba tukunya dai aka dafa su ba ba zai zama keke da keke ba to dan haka duk wanda ya karya wani abu shine kaida suke cewa man kasara shay'an fa huwa lahu wa alayhi mithluhu wanda ya bata wani abu to nashi ne kuma zai ya zama nashi sai ya biya irin wannan abun din kamar yadda muka fara Imam Ahmad ya tada wannan riwaya haka Nasa'i haka Imam Al-Baihaqi wannan yana nuni zuwa ga adalcin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi da hakuri da kauda kai da kuma ita kanta Aisha ta koyi wannan adalcin a wajen haka muqaddara mutum da yake rayuwa a wannan irin zamanin namu me zaki tunanin a ce zai zama infial din sa idan koda ba matar shi bace ta yi kuma da abinci cikin ɗakin sa a kaddara wata bazawara ce ma da ke son ta wanda cikin gaba ta da bata da ƴancin mata yi kuma da abinci wata kila ko kuma za ta bashi bai kamata yi kuma a cikin gida ba koda abincin sallah ne wanda al'ada an saba bayarwa a ce an kawo abinci a ce daga waye dan aiki ya ce daga wancan ne wata bazara da ke bayan layi ke kuma ga naki ba a riga an ci ba zai wuya ki iya hakuri ba ki wani abu ba to in kuma kika yi ai tunanin me ya kuma shi mutun zai yi ko da shi ne shugaban salafiyan garin nan ba wai dan salafiya ko mai bin sunna ko na ba zai wuya ya iya irin wannan dattakun da hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wuya na fata mun fahimta haka kar ki tsaya ki aiki da wannan sunnar ta Aisha kin san mijinki mai dacin hali ne ba sunna ce wanda zaki bita ki zauna lafiya ba ki bi sunnar can ta hakuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kuma in har kin yi hakan to ki yi a bisa yadda siyasa ba za ta lalace miki ba kade ki magana ko ki fushi ko kuma ki fadi wata baka ko ki wani habaici wanda kika san ba zai jawo wani turnuku ba amma in kika je kika tashi kika buge kwanan nan to wannan bazawara a dai irin maza namu ne yanzu in ma bai santa ko ranan zai fara santa ko dai ba ta kike so okay kenan mara mutunci ko wallahi na kike watakila cikin barka sanan da yene baki ko kudin da ake sai takalmi zai dauka ya bata barka da sallah ya biya ta kudin kwanaka ta da kika fasa su kuma zawara ya kamata su gane su kuma wannan ba hanya neman shiga ce ta kware ba gaskiya ba hanya ce ta kware ba wajen neman shiga cewa sai ki lalata gidansa na zaki shigo ba daidai bane Allah shi ke ta sai yake cewa manzo Allah sai sai yake mutaba amu da ta'amin kasafin irin da yana kuma shi shine wannan insha Allah na'am kamar da muka fada wannan ne zuwa ga kyakkyawan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma adalcin sa da hakurin sa Ibn al-Arabi yake cewa kamar da kuma yake nuni zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki mataki na ladabtar da wanda tayi laifi kuma kenan wanda yayi laifi za a mishi ladabi koda da magana ne kamar da idan mutum yayi ta'addanci akan dukiyar wani da sunan kishi za a ce sai ya biya da kuma kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallama zai kauda kai shi bai damu da cutarwar da aka mai a cikin abin bai nemi wani haƙƙinsa ba duk asiri abin da aka faɗa da ce to ni kuma sai kin bani hakuri ko kuma sai kin sake dafa min irin wannan abincin ba shi nashi hakuri ne da kawaici amma sauran al'umma ya fita musu da haƙƙinsu daga cikin wannan irin ta'asa da aka yi Allah shi kauta قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج عن ابن جريج زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها أصلا عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريها مغافيرة أكلت مغافيرة فدخل علي على إيداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك لا قوله إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا to kamar dai da ke ci gaba da kawo mana riwayoyin da suka tabbatar da faruwar irin wannan tabi'a ta kishi a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka saki kawo mana hadisi wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da sarwaito shi kissa sananniya kissar ainihin wato waɗannan mata guda biyu da Allah subhanahu wataala ya shiga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada da suka nemi suja tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imamu An-Nasa'i ya kawo wannan hadisi daga malam mai suna Al-Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani wato Al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabbah shi ma wannan graduate ne muka ta Imam Shafi mutumin kasan Misra ne shi ma ya rashi ka ta 249 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin rijalul Bukhari sannan shi kuma yace daga Hajjaj ibn Muhammad Al-A'war Al-Musisi mai rasuwar shekara 206 shi ma rijalul jama'a shi kuma daga ibn Jurayj shine abin nan Abdulaziz ibn Jurayj babban malamin nan shi kuma yace daga Aba ibn Yasar daga Ubayd ibn Umair ibn Qatada ibn Abdullah Kinani Abu Asim alqali ne wannan a zamanin daular ibn Zubair a Makka yar shekara ta 68 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tabi'in riwaya daga Aisha yake cewa samitu Aisha tazzu'um daga Aisha tana cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu inda Zainab bint Jahsh annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan je ya zauna a ɗakin Zainab bint Jahsh a cikin al'adar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ɗakin kowace cikin matan shi ya gaishe ta ya gaisa da ta ji labarin ta ya mata sallama kafin ya je da dare ɗakin da zai kwanta sai yake shiga ɗakin wannan mata sai ta fahimci yana da son zuma to kullu idan yaji tana ajin zuma ta musamman sai ta bashi su kuma da Aisha da Hafsa fatawa saitu ana wa Hafsatu sai suka yi mitin Aisha da Hafsa cewa ba ma son zuman nan da yake sha bai mu hana shi son zuman su ba ga irin dabi'a ta ya mace ba su ba su bashi ba kuma za su hana ya sha wanda aka bashi malamin Malal Albani Allah gafarta mishi yayin wannan hadisin wannan kisan kaset biyar shine Umar a kisan da Umar ya je mai Hafsa fada akwai wannan labarin a ciki suka ce to abinda za a yi mun san bai son wari aka ce to fa ayyatuna an ayyatuna da khala alaiha duk da ya shigo ɗakin ta annabi sallallahu alaihi wasallama falta kulta ce inni ajidu min kariha maghafir ina jin warin maghafir al maghafir jam'i na abinnan na al maghfar wa ana karanta da ma'afir ana karanta da maghafir amma maghafir shine sawab kamar yadda kadi ya faɗa wato abinda ne jam'i na maghfur ale shine wani wani kaman a ce karo ne mai zaki da ke fita daga cikin wata bishiya amma kuma yana da wani wari mara dadi yana da wani kanshi mara dadi ana ce mishi kuma ayi alaw al-urfut ni ba su sunan shi da Hausa ba amma dai wani karo ne haka wato irin maiko da ke fita daga cikin bishiya akan yi amfani da shi magunguna kuma kaman gansu to kuma tayi kuma an saba ana saka shi a cikin zuma wataƙila dan ajiyewa ko dan miss ko wani abu ko dan ta ƙara yawa wallahu alam sai suka ce idan ya shigo ɗakin ki Hafsa ko ki Aisha abinda zamu yi ya shigo kawai yana magana kina mishi cewa bakin shi yana waki da shi kuma zawa sai sa babu abin da ya tsana fiye da aji wani kanshi mara dadi a gare shi saboda alaka shi da mala'iku din da irin tsafta irin ta shi idan ya shigo ɗakin ɗaya daga cikin su sai yana magana tana fushi ba kana magana yace lafiya yace ina jin wani wari ke fitowa kana magana wuce wallahi ba ko mai zuma fice ka to zuma nan da kai ta ci wani abu mara kyau inda kai ta ci kashi wannan zuma tayi kiwo akan kashi ka je garin ciyeciyarka an ba ka wani abu mara dadi to ba ga irin ta nan ba misali ta fara a nuna dai tazammuri haka irin na ku na iyayenmu mata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shikenan balla ashribu bal la bal sharitu asalan inda dai nake tashi walan aqula lahu yace shikenan daga yau ba zan ƙara sha ba tunda ba kwa san da sha saboda dai yake son su baya son su ji damuwa da hakuri irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan inda dai iyali na ba sa sona dena wannan malamai suka ce na nuni zuwa ga duk abin da iyalanka suka nuna ba sa so inda ba Allah ne ya halasta ba to kawai shi domin Allah ya mushi tankiya akan cewa limatu harimu ma ahallallahu laka kun ga kaidin shine abinda Allah ya halasta amma idan abinda dama Allah bai halasta ba ko kuma dama akwai shubha akan shi to sai ka bari matan ka su wannan ba sa san kana abokantaka da wani ba su san kana zuwa kallon dambe ba su san kana yawan yin dare ba su san irin wannan kayan da kake sakawa wataƙila ba su san kana yawo da ɗan rigunan nan irin na turawa ga sunan haka ko ba su san ka dinga yawan yin baki irin suwa ne misali sai suka ce musu kuya kuri mutanen gidan nan ba su san zuwa kuya kuri eh saboda yana daga cikin abin da yake ce ma ishra bil ma'ruf wa ashruna bil ma'ruf ba kiya so kwaje to shikenan an bari sai ta ji dadi ko da ba dan Allah ka bari ba makura ba kai a bayan gidanta ko mun gane da akwai abin da tace ka bari ba za ka iya bari ba kuma irin yanzu samari masu shege da rabar kallon kwallon nan kawo wata mata kawai sai ka bar kallon kwallo ba zai yi ka bari ba to amma sai ka dinga ragewa har ka samu ka tuba da gaba daya sai dole za a je a kalli kwallo a dawo ana musu samari sun jarabtu da wannan fitina to mata ka bata su to sai ka dinga ragewa to kuma tunda dai ba ma sai ka kalla ba sai ka zo na gida an kalla a zo a baka labari ko ka dugo baka ji labari a dandamin zaman ku ya kamata maza su gane irin wannan mutuntawa da ake wa mata kuma in ka mutu shaida da za a bayar na mutanen kirki ta iyalanka tana gabar ta kowa domin su suka fi kowa sanin ka wani zai ba da shaida kai abin da sani a wajen ki su ko sun san ciki da waje za su ba da shaida mafi inganci game da mutum wannan ɗaya daga cikin sai Allah ya saukar da in ya ayyuhan nabiyyu limatu harimu Allahu laka tabtaghi mardata azwajika zuwa fadin Allah in tatuba ila Allah Allah ya saukar mishi da ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam lima tuharrimu ma ahallallahu laka dan me kake haramtawa kanka abinda Allah ya halasta maka tabtaghi mardata azwajika dan neman yardan matanka Allah yace in tatuba ila Allah da Aisha da Hafsa ku biyun nan da za ku tuba zuwa ga Allah fa qarsagal qulubukum hakika zakatanku sun so su karkace daga hanya shine sahabi Abdullahi dan Abbas kamar da yake faɗa a cikin hadisin shi cikin Bukhari yake cewa na dade ina neman yadda zan yi tambayi Umar dan Khattab radiyallahu anhu cewa su wane ne waɗannan matan
wadanda Allah subhanahu wataala yace in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukum yace na dane ina neman yadda zan tambaye Umar wannan tambaye amma yana mun kwarji sai wajen Allah samu hali za a je aikin haji sai na tambaye shi sai Umar yake ce muni wa ajaban laka ya ibn Abbas mamakin Allah game da al'amarinka kuma Aisha wa Hafsa ibn Adarin yace wato mamaki yanzu wannan ma sai ka tambaya saboda kulakuci ko kuma yanzu wannan karatu ma baka ma san shi ba kai duk yana daukar ɗaya biyu ko dai jaraban nacin neman karatu yana neman san su waye masu damirin inta tuba din nan ko kuma ya aka yi kamashi wanda ake ganin shi babban malami a ce bai san wannan karatu ba domin sayyidina Umar ya kasance yana jin shi a jiki yana bashi fatawa yana sa shi cikin manya kuma ana lissafa shi a cikin mafiya kowa sanin alqur'ani to yana ce bai san wannan ba shine bashi labarin din abun da suka dinga faruwa har aka kai ga wannan matakin wanda dogon zance ne zamu ji wani bangaren shi a gaba shine kuma Allah ya ce musu in kun tuba zuwa ga Allah lalle kun yi laifi kun bata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rai kun cutar da shi kun takura mushi akan abin da yake so saboda son zuciya ku kawai su tunanin su idan tana ta bashi kullun wannan abinci yana karba to za ta samu fada a wurin shi fiye da shi kamar da karin magana yake cewa ko the best way to a man's heart is through his stomach wai hanya mafi dacewa da za a kai ga zuciyar namiji shine ta hanyar cikin sa a dinga bashi abinci mai dadi san da yake bukata san da yake so yana ci babu shakka wannan zaki ga ya karkata zuwa ga mai bashi wannan abincin to kar ka dinga bashi kuma daman abu ne wanda yake so ya zama cewa hakan ya kai ga sun tafi samun fada a wurin shi shine kuma sai Allah subhanahu wataala ya ce wa in asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa Allah ya bada labarin cewa ka fada musu labarin cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sirranta wa wata mace daga cikin matan shi wani labari shine wannan cewa ba zan saki shin zaman ba ko kuma kamar yadda yake a cikin wata riwaya wadda tana cikin ainihin littafin Bukhari kamar yadda al-Qadi ya ji bada yake cewa an yi sabani kamar sabon wanda soka wannan aya ko dai wannan da aka ambata ko kuma riwaya Zaid ibn Aslam cewa ta sauka ne game da Mariya wannan ainihin wato baiwar tashi da yake sadaka da ita wanda sahabsa suka kuntata ne game da al'amarin ta ce to shikenan na haramta ta akan kaina ma na haramta ta akan kaina yago a wata riwaya wanda take cikin littafin al-Imam al-Tahawi cewa daga baya malaika Jibril zai ce mishi a'a Allah bai daka haramta makanka matakka dinnan ba alhalin ma kuma a lokacin akwai dan shi Ibrahim a cikin mahaifarta bai masa ba ta dauki ta haka sai yayi kafara ya ci gaba da yin sadaka da ita su kuma dole haka suka hakura suka sallama wa iyawa Allah da kujirarsa bayan sun yi wannan al'amarin Allah ya gafarta musu ya kara musu ya daga bakin dinsu to kullu abin da malamai suke faɗa shine irin waɗannan ɗan tashina da abubuwan da suka dinga faruwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farko mu fahimci in har sun faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma min babu aula wa ahra su faru a duk wani gida wanda ba shi ba musamman in an samu bambancin zamani da bambancin lokaci da bambancin takawa da sauransu wanda kuma duk waɗannan akwai sannan kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fassara abin a matsayin fitsara ko rashin mutunci ko bata ko fasikanci kamar yadda wasu makiya gaskiya yanzu suke daukan ire-iren waɗannan abubuwan ce to kun ga ma ba abin da suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu wannan ta kyauta yanzu wannan ta yi kaza to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga abin a matsayin rashin kyautawa ba kuma Allah ma bai gan shi haka ba domin da Allah ya gan shi haka zai wahayi ya ce abin da suka yi ba daidai bane kamar yadda yanzu akan wannan cewa dan me zai haramta wa kanshi abin da Allah ya halasta mishi kamar yadda ya gaya wa Aisha zamu zo mu ji a gaba da yace hakim me kike yi tace ba ku me yace ko ki fada mu ko kuma Allah zai wahayi ya gaya mu Allah yana ji da shi kamar yadda take cewa ma ara rabbaka illa yutabiuka ala hawaka ni na ganin ubangijinka ba fa san zuciyarka kawai yake da aka saukar da turjimata shawo min hunna wato ile kamar ta sha tace ni ina ganin fa Allahnka duk abin da ranka yake so shi yake bi kaga manzo Allah sai kuma kamar yadda ake cewa annabi dan gatan Allah eh da gaske ne Allah yana ji da shi to da a ce abinda suka yi din ya zama laifi da gaske a yanda shari'a take kallo to da Allah ne zai wahayi ya musu mutsu ya ce su fita a hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su taka mai nisa
saboda daga nan sai a samu dalilin da ce to abin da suka yi ba daidai ne.
Qala akhbarana Ibrahim ibn Yunus ibn Muhammad Harami qala haddathana Abi qala haddathana Hammad ibn Salama an Thabit an Anas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kallahu amatu yafawaha falam tazal bihi Aisha wa Hafsatu hatta haramaha ala nafsihi fa anzala Allah ta'ala يا أيها النبي لما تحرم ما أهل الله لك تبتدي مرضات أزواجك والله غفور رحيم سورة التحريم وانما إلى لقى مالا إبراهيم ابن يونس ابن محمد حرمي لقى بابنشي واتو يونس ابن محمد كنان وانا إسنا ديني إشيمانا إمام مسلم إن بندشي وانا حرمي لقى كم بابنشي محمد يونس ابن محمد لقى نسا هزوا قرشي ماذا ديني لتكين سيو مسلم دا أحمد سلام هذا ثابت لقى أنس daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi ne kenan kyakkyawa insha Allah bai da iskali ko kadan yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu ama yana da wata baiwa ya faɓuha wanda yake sadaka da ita concubine kenan ita ce mariya din falam tazal bihi aisha wa hafsatu hatta harramaha ala nafsi aisha da hafsa basu gushi ba suna shirya mishi ƙarzaba suna ta mishi naci da korafi da rashin hakuri kai zidan Allah ga mu ƴaƴan manya masu nasaba mai kyau masu daraja bamu ishe ka ba me ka gani a cikin baiwa wanda aka kamo ta a yaki yau magana yau daban ta gobe daban har dai abin ya dame shi ya rasa yadda zai gashi baya son su shiga damuwa saboda da yake kaunar su cito fi shikenan me huje su mu dai ka daina sadaka da ita kawai abinda Allah ya halasta mushi ba cito shikenan na bari suka ji dadi suka je suna ta mitin suna tafawa alhamdulillah kin kin ji labari ayyo ya ce ma kaza ya haramta kaza shine abinda Allah ya ce wa in asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nab'adni da ya sirranta mata Hafsa ce a bisa riwaya yace na ga miki amma ni da ke amana kake ga kowa yana ficewa kuma kai mun ta screenshot kenan ta tura mata kenan koya ko ya daga cikin amana da ake wa juna mutum ya waya da kai kai recording bai sani ba kai forwarding voice note bai sani ba kai screenshot bai sani ba duk wanda ya saba wa kaidojin majalis kaidojin fira tattaunawa to shikenan balladara kuma abu da aka ga maka categorically don Allah kar ka fara amma annabi na fita tunda abokiyar kullawa wata ce tare suke duk mun san cewa ba ta iya koyi mata wannan irin abun nan breaking news din ba ko kawai tace tace mata kinji tana gama fade sai Allah ya ci wannan malaika Jibril sai ya gaya mishi shine ya je ya ritsa ta yace ai kinje kin ce kaza waye gaya maka za ta dauka ko Aisha ne tayi ta fada sai yace labba aliyal alimul hakim shi ma kuma da yazo sai ya gaya mata wani sashi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd shine malamai suke cewa idan ka kama wani yayi gulmarka ko ya tona asirinka in ka zo ka gaya mishi duk abin da kake sai ka faɗi wani bangare ka bashi da sauran ka bashi a abin nan suspense kenan ko kuma karka kunyata shi da yawa ko mun gani in ba za ki hakura ba sai kin tsire ta to kake kunyata ta duka take gaya mata 30% 40% sauran kuma ta fara to ko ta ji ko bata ji ba wannan zai fi ba ta dama ta tuba to shine sai ya zo sai ya faɗa ma Hafsa wannan sai bata ji tanke da mata ba sai ta gaya ma kawata sai Allah ya sauka da yayin nabi da harimu ma halallahu laka tabtadi mardata azwajika Allah ya sauka da wannan karatun ya musu tankiya cewa ba daidai bane abin da suke kada su saki wannan shine daya daga cikin asbabun nuzuli na saukar aya ko idan dai duka abubuwan sun faru sannan sai aka saukar da aya wato an yi wancan a kusan lokaci guda sai aka saukar da aya ko kuma daya ya faru aka saukar da aya wani abu ya sake faruwa kuma aka sake maimaita saukar da ayat ana samun irin waɗannan haifiyat din a cikin asbabul nuzul qala akhbarana qutaybah ibn sa'id ina gare ya isa ko lokaci ya kure su ran bashi aka sai mu tashi a wannan hadisi mai lamba ta 21 daga qutaybah dan sa'id dan Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah kamar yadda muka ambata abubuwan duka suna nuna mana wato na farko adalcin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin gindimin da yake a gidan shi baya nuna san kai ko daga wanda ya fi so baya nuna san kai idan ta taba wata ko ta yi wata rashin kyautawa sannan kuma da irin shi hakuri da yake yi da su da kyautatawa da yake musu da kuma biye musu da yake akan abin da zai ma iya cutuwa ya hakura da halas din shi dan dai su ji dadi
amma a irin nan ne to sai Allah ya ainihin ce a'a ba za a biye musu ba in abi ya halasta to haka za su hakura a yi abin da ya halasta shine kenan muka ji waɗannan hadisai game da haka kuma za mu ji ragowar wasu hadisan game da irin waɗannan matsaloli kafin mu zo mu karanta wasu ƴan kabaya kaɗan da ke da alaka da wannan matsala ta ɗabi'ar kishi ga ɗiya mata za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله